daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashi Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Juma'a 29 ga watan Maris din shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
‘Yan jam’iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton Robert Mueller baki ɗayansa. Gwamnatin Venezuela ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugunyan adawar ƙasar Juan Guaido rike wani mukami na tsawon shekaru 15. Wani babban jami'in diplomasiya a Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini.
Kanan labaran duniya kenan.
A kullum muna gode ma Allah abinda ya yi mana, ya yi ma mutanen Adama, ya ba mu dama mu kawo canji, mu kawo cigaba, mu kawo walwala.
Zababben gwamnan jihar Adamawa kenan na babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ahmadu Umaru Fintiri, wanda ya lashe zaben gwamnan da aka kammala a jiya. To koya 'yan jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar da suka sha kai suka ji da wannan sakamakon zabe?
Muna cikin bakin ciki da rashin jin daɗi, kamar yadda ka ga mu nan duk gashi mun yi ciroko muna zaune.
Muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin, sannan za ku ji cewa wata kotu a Najeriya ta ba da izinin a kamo shugaban kungiyar 'yan aware mai fafutukar kafa a ƙasar Biafra ta IPOB wato Nnamdi Kanu, bayan da ya so da ta soke belin da aka bashi a shekarar 2017. Sannan muna ɗauke da shirin lafiya uwar jiki, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yayin da jami'ai a Amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da bincike kan kaza London ɗin Rasha da ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300, 'yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa. Bukatar da 'yan Democrat ɗin suka mika na zuwa ne bayan da Barr ya fitar da takaitaccen bayani kan rahoton a shafi 4. Ku nuna mana rahoton, shugabar masu rinjaye ta Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta ce tana mai kira da babban jami'in shari'ar kasar. Ta kara da cewa ba ma bukatar ka yi mana tafinta, dole ne mu ga hakikanin bayanan da rahoton ya kunsa. Ba ma bukatar Attorney General ya yi mana tafinta kan wani abu da zai nuna mana kawai. A cikin takaitaccen bayanin da ya fitar, ba ya yi amfani da kalmomi 65 ne kawai daga cikin rahoton na Mula, ko da yake ya kawo misalin kan wasu batutuwa da masu shigar da ƙara suka tattaro. A wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin majalisar kuma aka fitar da ita a bainar jama'a, ba ya ce Mula ya gano cewa shugaban Amurka Donald Trump da kwamitin yakin neman zabensa ba su haɗa kai da Rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe, amma kuma bai ce komai ba dangane da ko Trump a lokacin da yake shugaban ƙasa ya yi katsalandan a harkar shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken. Gwamnatin Venezuela a ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guaido rike wani mukami na tsawon shekaru 15, matakin da ake ganin zai ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Amma bayan fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar, Guaido ya ce za mu ci gaba da fitowa kan titina don yin zanga-zangar nuna adawa da Maduro da ya ƙi sauka daga mulki. Guaido, wanda shine shugaban majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suke da rinjaye, ya samu amincewa daga Amurka da kuma sauran wasu ƙasashe 50 a matsayin shugaban riƙon ƙwarya, amma Maduro ya riƙe madafin iko duk da ɗauke wutar lantarki da aka yi da zanga-zanga a kan tituna da Guaido yake jagoranta, da yaduwar talauci da kuma yadda shugabannin ƙasashen duniya suka yi Allah wadai da mulkinsa. Auditor General ɗin ƙasar ta Venezuela, Elvis Amoroso, ne ya fitar da sanarwar haramta wa Guaido shiga harkokin siyasa. Wani babban jami'in diplomasiya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da ta dakatar da musguna wadda take wa wasu mabiya addini. Jakadan Amurka kan 'yancin yin addini na ƙasa da ƙasa, Sam Brownback, ya faɗa wa 'yan jarida cewa China tana faɗa ne tare da addini, amma wannan faɗan ba za su yi nasara ba. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ba ta amince ta ƙyala mutane su zaɓi abin da suke ganin turba ce mai kyau ga rayukansu. Muna magana ne a kan al'umma da jama'arta ta haura biliyan ɗaya, in ji Brownback. Ya kuma ƙara da cewa wannan tafarki da hukumomin na China suka ɗauka na nufin musulmi ba za su iya ci gaba da sa wa 'ya'yansu suna irin su Muhammad. Sannan su ma mutanen Tibet da ke bin addinin Buddha ba za su iya zaɓa ko su girmama sunayen shugabanninsu ba, kamar yadda suka saba yi tsawon shekaru sama da dubu. Brownback ya ƙara da cewa ana ta lalata coci-coci, sannan ana tilastawa wasu suna dasa na'urorin ɗaukan hoto na sirri. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A karan farko, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a mataki na bai ɗaya cewa dukkan mambobin majalisar sun samar da dokoki da za su yaƙi masu samar da kuɗaɗe ga masu aikata ta'addanci. Masana sun yi imani kusan kashi biyu cikin uku na mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ba sa gurfanar da waɗanda suke taimakawa 'yan ta'adda wajen samun kuɗi a gaban kuliya. Ƙudurin wanda aka amince da shi a jiya Alhamis ya nemi duka ƙasashen su tabbatar cewa dokoki da ƙa'idoji na cikin gida sun tsaurara dokokinsu kan waɗanda ke karɓar kuɗaɗe ko waɗanda suke samar da kuɗi ga ƙungiyoyin ta'addanci ko masu aikata manyan laifuka. Ta kuma yi kira ga mambobinta da su ƙirƙiri wasu ɓangarorin hukumomin tsaro masu saka ido kan harkokin kuɗi. Aƙalla mutane 19 suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani ofishi da ke wani dogon bene a cikin babban birnin ƙasar Bangladesh. Ya zuwa daren jiya Alhamis, ana ci gaba da ayyukan neman mutane da suka makale a cikin benen, waɗanda kawo yanzu ba a san adadinsu ba, yayin da bayanai ke nuni da cewa wutan na ci gaba da ci a cikin benen. Jami'ai sun ce sama da mutane 100 aka ceto daga cikin ginin, sannan mutum ɗaya ya mutu yayin da ya yi ƙoƙarin fitowa daga cikin ginin. Ma'aikatan kashe gobara sun yi ta farfasa tagogin da ke jikin ginin don fito da mutane da kuma samar da hanyoyi da hayaƙi mai ɗauke da guba zai fita.
Muhammad Hafiz Babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da batun siyasa, inda hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar Adamawa ta ayyana ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ahmadu Umaru Fitiri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da aka kammala a jiya Alhamis, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola.
Cikin tsararren matakan tsaro da misalin karfe 1 na dare ne jami'in ba da sakamakon zaben na jihar Adamawa, Farfesa Andrew Haruna, da ke zama shugaban jami'ar tarayya da ke gaisho ya ba da sakamakon zaben, inda ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Honorable Ahmadu Umaru Fintiri ya lashe zaben, inda ya samu ƙuri'u 376,552, inda shi kuwa ɗan takarar jam'iyyar APC Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya samu ƙuri'u 336,386.
PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Da ba da wannan sakamakon, sai kuwa magoya bayan jam'iyyar PDP suka shiga gari suna murna kamar haka.
Kan karfe 2 na dare, amma kuna je da suke wasa da motoci da kuma murna ko ta ina.
Ya koya sabon gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintireji da wannan nasarar da ya samu.
Alhamdulillah, a kullum muna gode ma Allah abinda ya yi mana ya yi ma mutane adama ya ba mu dama mu kawo canji mu kawo cin gaba mu kawo walwala ga al'umma kuma insha Allah shine abin da zamu yi musu
na ga baka jikinka bai la'asar ba karaya ba ga kuma batun wata kila kotu ta yanke hukunci
mun dogara ga hukuncin Ubangiji kuma duk abin da yayi a rayuwar mu mai kyau ce kuma insha Allah zai mana mai kyau zai ci gaba da yi kuma zamu ci gaba da aiki ga al'umma mutane wannan jiha ita ce rayuwa da muka sa a gaba kuma insha Allah ba za su ji kunya ba da zaben da suka yi za su ga bambanci da jiya da kuma yau
kawo yanzu dai gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammad Bindo Umaru Jibrila bai ce ofin batukunna to sai dai kuma wasu kusoshin jami'ar ta APC a jihar Sanko bai na faduwar jami'ar nema da karatun ta natsuwu Dr. Mahmud Alilu Ahmad da ake wa lakabi da Modi wani kusa ne a jami'ar da ma ya tsaya takarar gwamna a zaben fidda gwani na jami'ar ya koyi kukan kuciya ne ga wanda ya samu nasara da kuma wanda ya fadi a zaben
muna cikin bakin ciki da rashin jin daɗi kamar yadda ka gamu nan duk gashi mun yi ciroko muna zaune duk abubuwan da suka faru a idon mutane kuma mafi yawanci zai zama darasi kuma za mu hada karfi da karfe mu ga yadda za a yi mu sake fafatawa a zabubbuka na gaba
kamar wani sako ke shiga wanda ya fadi da kuma wanda ya ci
to kowa sai rungumi gaddara tunda dama zabe mutum ɗaya ne zai nasara wanda ya nasara sai rungumi kowa da kowa ya a kyautatawa al'umma kamar yadda za a dauki alkawari a nan gaban an zo rantsuwa haka kuma wanda shi kuma wanda bai sami nasara ba shi kuma sai rungumi kaddara ya duba gaba wataƙila in yana da niyya ya sake ko a gyara halaye da sauransu a dawo a zo a nema
wannan nasara ta jami'ar PDP ne na ko zuwa ne yayin da a yau juma'a ake saran wani alkalin kotun jihar Justice Abdulaziz Waziri zai koyi yanke hukunci a shari'ar da jami'ar MRDD ta shigar inda take kalubalantar hukumar zabe INEC na cewa bata saka alama ko kuma hoton jami'ar ba wato logo a takardar kada ƙuri'a na zaben gwamnatin jihar da aka kammala yayin da ita ko hukumar zaben ma ke cewa jami'ar bata ma cika ka'idar tsaida din takara ba wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan dambarwa ta jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz daga batun siyasa sai batun shari'a. Inda wata kotun tarayya a Najeriya ta bada izinin a kamo shugaban kungiyar ɗan aware mai fafutukar kafa ƙasar Biafra ta IPOB wato Nnamdi Kanu bayan da ta soke belin da aka bashi a shekarar 2017. Ga wakilinmu Madina Dauda da ƙarin bayani kan dalilin da yasa kotun ta ɗauki wannan mataki.
Kotun tarayya da ke ƙarƙashin mai shari'a Binta Inyako ta janye belin da ta ba wa shugaban kungiyar ƴan aware ta kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu sannan ta bada umarnin a kamo shi wannan ya biyo bayan kin bayyana a gaban kotu ne tun bayan da aka bayar da belin sa a watan Afrilun shekara 2017 laya da ya shigar da ƙara magaji labaran shine ya nemi haka lokacin da yake bayani kamar haka
the court upon our application revoked the bail and issued a bench warrant and order pursuant to section 352 subsection 4 of the Administration of Criminal Justice Act
magaji labaran yace mun nemi kotu ta soke belin da ta ba Nnamdi Kanu a baya sannan aka bada warantin a kamo shi kamar yadda kashe 352 karamin kashe na 4 na kundin manyan laifuka ta tanada sannan kuma kotu ta bada umarnin a ci gaba da sauraron shari'ar ko da yake Kanu baya nan shi kuwa lawyer Ifeanyi Ejiofo wanda shine yake kare Nnamdi Kanu ya nuna fushin sa da wannan mataki da kotu ta dauka inda ya tsokaci yana mai cewa
we are concerned about this section 352 of the ACJL 4 law also allows us ample time to explain to the court why he's not here. Yeah. We have documents to show to the court on why he's not here. We are not communicating with him. We know he's alive.
Ifeanyi Ejiofo yace mun damu ainun da wannan mataki na kotu domin kuwa kashe 352 da kotu ta yi amfani da shi a matsayin hujja na janye belin ya bamu dama na bayyana dalilan da yasa Kanu bai zo kotu ba. Muna da hujjoji dalilin rashin zuwansa a rubuce, amma kotu bata ba mu damar yin haka ba. A lallai muna mu'amala da shi domin yana da rai, kuma za mu ɗaukaka ƙara akan wannan mataki. To yaya matsayin wannan hukunci da kotu ta ɗauka akan janye belin da ta ba Nnamdi Kanu, kuma ta ba da umarnin a kamo shi? Ƙwararre mai bitar kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi nazari.
Dangane da magana wannan beli da aka ba Nnamdi Kanu, wanda ake zangi da ta'addancin neman kawo katsalandan da ƴancin Najeriya, wannan dama laifi ne wanda ake zargin yayi, wanda yake yayi na kasu ga sashe na biyu na dokar tsarin mulkin Najeriya da tace Najeriya ƴantatta ƙasa ce, kuma wanda yake bata wargazuwa kuma bata rabuwa. Kuma daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya, kotu ta duba wannan hurumi na cewa komin laifin da mutum yayi yana nan wanke yake subul, har sai kotu ta tabbatar da laifi. To akan haka ne aka bada shi beli. Idan aka bada mutum beli kuma ya tsallake wannan beli ya gudu har ya je musamman ma irin kalaman da yake ta faɗi na ɓatancin Najeriya a waje, to yana da wajibci ga kotu ta gaggauta janye wannan beli, a kuma bada umarni ga hukumomin da abin ya shafa su gaggauta kamo shi su gurfanar da shi gaban ƙuri'a. Saboda haka wannan umarni ne aka ba wanda ya shafi hukumar ƴan sanda da hukumar rundunonin tsaro na duniya, a gaggauta kama shi. Kuma hukumar Najeriya ta harkokin kasashen waje dole ta fitar da bayani na buƙatar duk ofisoshin jakadancin su na kasashen duniya da su hada kai da kungiyar ƴan sanda na duniya, wato Interpol, a gaggauta kama shi a bankaɗo da shi a Najeriya domin ya fuskanci shari'a. Wannan shine adalci ga jama'ar Najeriya gaba ɗaya miliyan 200, wanda ya kalamun shi da kuma aikace-aikacen shi yake neman kawo wargazuwar Najeriya da haɗin kanta. To saboda haka abu ne na ayi murna, kotu ta yi daidai, ta ɗauki mataki wanda ya dace.
An ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 18 ga watan 6 na wannan shekara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, faɗa biyayi ko bar ƙabilanci da bambanci.
To a gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogo a nan yankin Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 17, wato 10 na dare kenan da minti 17 a jihar California da ke can yammacin Afirka. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, wacce ba su iya magana suka ce babu mai fishi da ke, lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar tarin shika, wacce a turance ake kira da pertussis. Tarin shika cuta ce da ake yawan kamuwa da ita, wadda ƙwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa, kuma cutar kan shafi hanyoyin numfashi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tarin shika.
Tarin shika wani tari ne wanda wata ƙwayar cuta nau'in bacteria da ake kira Bordetella pertussis take kawowa. Tari ne wanda yake dan dadewa kuma yakan yi wahala da mutum, musamman yara. A wani lokaci a da hara ne mai lakani da sunan tarin kwana 100, saboda kasancewar baya tafiya da wuri kuma yana yaduwa cikin al'umma sosai. In mai shi yayi tarin ko yayi atishawa zai iya yada shi cikin jama'a.
Cutar pertussis ko tarin shika yana ɗaukar lokaci a jikin wanda ya kamu da cutar kafin ya bayyana?
Idan ƙwayar cutar ta shiga a jikin mutum, za ta iya kwana 2-10 kafin mutum ya fara tarin. Akan samu wani lokaci ta dan fi tsawon haka kafin ta fara bayyana. Ita ma wannan ƙwayar cutar abinda take, tana ta sakin wani guba ne. Wannan guban nan shine yake kawo wannan tarin.
To likita, yaya tarin shikan nan yake? Shin daban ne da ɗan tarin da aka saba na mura?
Da farko yakan fara ne kamar dan tarin da aka saba na mura, dan mura haka da ɗan tari sama-sama da watakila ɗan zazzabin da bai kai ya kawo ba da ɗan ciwon jiki wani lokaci. Bayan kamar sati ɗaya zuwa biyu sai kuma ya tsananta. Idan ya tsananta nan kuma ba ko da yaushe yake ba, sai ya zo sai mutum ya tari kamar minti ɗaya a jere, sai kuma ya dauki lokaci walaka Allah ma sai ya awa ɗaya awa biyu bai kuma yi ba. Amma in ya zo sai ya zo kuma sai ya zo kamar minti ɗaya mutum ya tari, musamman a yara sun suka yi tarin nan sai su yi amai, kwai abinda ake cewa whoop din, wanda shi ya bashi wannan sunan na whoop din. Idan ya tarin ya tari sai ya ji numfashi da ƙarfi sai ya ƙara. Ƙananan yara ba sa wannan whoop, amma yanda suka dan girma da kuma manya suna yin wannan. A lokacin nan saboda wahalar tarin nan da amai yakan sa yara ba sa iya cin abinci sosai, sai ya zama wani lokacin yana daga cikin dalilin da yunwa tana iya shiga yaro saboda abinci baya zama.
Hakan na nuna cewa kowa a cikin al'umma yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta?
Kowa a cikin al'umma yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta. Yawancin an yi tarin a iska yake, kowa zai iya kamuwa. Amma wanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi sun fi kamuwa. Kinga kenan kamar yara wanda su ne yawanci garkuwar jikin ba ƙarfi sun fi kamuwa. Da kuma wanda ba su taɓa yin cutar ba kuma ba su samu allurar rigakafi ba, to su ma dinnan suna da hatsarin kamuwa.
Naji kai maganan allurar rigakafi. Za a iya cewa cutar pertussis ko kuma tarin shika tana da allurar rigakafi?
Eh, tana da allurar rigakafi. Tana zuwa a cikin ɗayan ukun da ake sawa yawanci, wato da na mashako da sarƙe haƙora da shi wannan tarin sukan zo cikin allura ɗaya. A yanzu kuma wasu an ƙara waɗansu ma har allurori shida ne a ciki. To amma ana fara ta daga sati shida ne yawanci su ma, sannan ana yin ta kamar guda uku zuwa huɗu, sannan bayan shekara biyar akan ba da abin da ake ce booster saboda a samu kuzarin garkuwar jiki.
Babba wanda bai karɓi alluran ba ya zai iya karɓe ta, tunda cuta ce da ke iya kama manya da yara?
To wanda bai same ta ba ya iya karɓa, amma da yake yawanci kuma manya din zaka ga wala Allah sun taɓa yin cutar. In sun taɓa yin cutar suna dan samun kariya daga cutar na dan wani lokaci, amma za su iya karɓanta da sunan booster misali, wato a sa garkuwar jikin ta ƙarfi.
Menene illar cutar idan har ba a dauki matakin da ya dace ba? Wasu illoli take iya haifarwa?
Illolinta da yawa. Ga ƙananan yara misali jarirai, idan suka yi tarin nan suka yi tari suna iya numfashinsu gaba ɗaya ya dauki, yaro yana iya mutuwa saboda babu iska da take shiga cikin huhu. Saboda tsanani da ƙarfin tarin nan da suke yi, wasu hanyoyin jini suna iya farfashewa har a cikin kwakwalwarsu, wanda jini zai iya taruwa kenan a cikin kwakwalwa. Shi ma yana daga cikin hatsarin da ake samu a ƙananan yara musamman jarirai. Sannan kuma saboda tarin da amai sai ya kasance cin abinci yana zama matsala, sai ya kasance kenan babu isasshen abinci, shuga na iya yin ƙasa, matsalolin da suke tattare da shuga ya ƙasa na yana iya zuwa. Saboda haka tana da matsaloli sosai. Wani lokaci saboda tsananin tarin nan zaka ga idanunsu yayi ja kamar jini ya taru a idanun, saboda ƙarfin tarin hanyoyin jini a idanun suna iya farfashewa, sai kaga jini ya taru a idanun.
Ta wasu hanyoyi mai dauke da cutar zai iya yaɗa ta?
Ta atishawa ko tarin ko kuma ya taba majinar shi ko yawunsa, wani kuma ya taba. Ta waɗannan hanyoyin za a iya yaɗa cutar cikin al'umma.
Likita, yaya za a kwatanta yawan masu cin karo da cutar musamman ma a Najeriya?
Suna da yawa matuƙa. Wani lokacin za ki ga kamar ma ana yin ta kamar annoba, saboda idan mutum ɗaya kama kuma zai rarraba, musamman ga 'yan makaranta. Za ki ga ƙananan yara a makaranta akwai lokacin da za ka ga kamar annoba ake yi ko wani yaro yana yi. To kuma da yake tana daɗewa ana fama da ita, sai ka ga an daɗe ana ta fama da ita kuma tana yaduwa.
Wace shawara za ka ba wa masu sauraronmu domin kare kansu daga kamuwa da cutar tarin shika, musamman ma tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake yin rigakafi, wato akwai kariya kuma masu iya magana suka ce wai rigakafi ya fi magani?
To lalle ka, tana daga cikin cututtukan da rigakafi ya fi magani, saboda idan ta riga ta kama mutum to fa sai an wahala kafin tarin nan ya tafi. Amma magungunan da ake bayarwa ɗin ko da yayi ana samun saukin tarin nan akan daɗe kafin ya tafi. Saboda haka alluran rigakafin nan ya kasance ana yin su, sannan kuma idan mutum yana tari ya samu ɗan hankici ya rinka toshe hancin shi da bakin shi saboda kada ya ɗata cikin al'umma. Sannan wanke hannu ɗin nan da ake ta magana, saboda yawan wanke hannu ɗin nan zai wanke abubuwa da dama da muka yi magana a baya ma, banda ita wannan cuta, zai rage kuma yaɗuwar irin waɗannan cututtuka a cikin al'umma.
Masu sauraronmu, kada dai ku sha'afa, ku
kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma zamu je kai tsaye dan ansa tambayoyin da kuka aiko mana. To likita, kwanaki mun yi magana akan mace da ta haifi yaro mai ciwon suga bai kamata a sallame su da wuri a asibiti ba. To ga wata tambaya daga Sadiya Ibrahim daga jihar Nasarawa, inda tace to shin likita ita kuma wadda ba ta da ciwon suga idan ta haihu, shin ita ana iya sallamanta a lokacin?
To da bukatar jama'a su gane cewa akwai matsaloli da dama da idan an mace ta haihu ba sa nunawa yanzu a jariri. Daya daga cikin su shine, misali idan haihuwa fari, ruwan nono baya zuwa da wuri. Dan ya kasance yaron nan kuma baya samu nonon nan, to fa sugar nan zai yi kasa, koda mahaifiyar shi ba wai tana da ciwon suga bane, saboda babu baya sha. Ita kuma kwakwalwa lokacin nan sugar nan shine abincin da take amfani da shi. Da ya kasance babu, sai ya zama kamar injin wuta ne kai tunanin fetur ya kare masa. Sannan akwai cututtuka irin su misali jaundice da muka taba magana a baya, yawanci ba ta nuna kanta a awa 24 na farko. Saboda haka kenan, musamman ga wanda haihuwar ta na fari ne, wanda ba ta da abinda Bature ke cewa experience, an sallame ta ta tafi gida da sunan yaro lafiya, matsalolin nan za su iya tasowa ba tare da ta gane da wata matsala ba. A dacen lokacin da ba a samu matsaloli ba a asibitocinmu, zaka ga idan mace ta haihu lafiya lau, to ana aje ta asibiti ne kwana biyu kafin a sallame ta. Yana daga cikin dalili saboda a tabbatar da cewa babu wata matsala da tasowa jaririn ko kuma ita mahaifiyar bayan haihuwa kafin a sallame ta.
To likita, wani lokacin zaka ga mace ta haihu sai bayan an dawo gida bayan awanni sai kaga jini ya tsinke mata, me ke kawo haka?
To wannan yana daga cikin dalilan da yasa din sallaman nan da wuri ba shi da amfani. Kowace mace da akwai matsala da za ta iya kawo mata jini, amma in tana asibitin nan, wani lokacin daga nan za a ruga a koma tiyata ko dakin haihuwa a duba a ga menene ya faru, a dauki mataki. Amma in gida ne fa, kafin a zo ma asibitin ta zubar da jinin nan sosai, sai ya zama matsala ba karama ba. To shi yasa inda hali bai kamata a rinka sallaman nan da ake yi a yanzu mace ta haihu, yanzu a sallame ta, yana da matsaloli sosai.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
Kuma da Allah a gaida Hawa, yanzu kuma sai labarai a takeice.
Yayin da jami'ai a Amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da bincike kan katsalandan din Rasha da ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300, 'yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa. Bukatar da 'yan Democrat din suka mika na zuwa ne bayan da Barr ya fitar da takaitaccen bayani kan rahoton a shafuna hudu. Gwamnatin Venezuela a ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guaido rike wani mukami na tsawon shekaru 15, matakin da ake ganin zai ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Wani babban jami'in diplomasiyya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da ta dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini. Jakadan Amurka kan 'yancin yin addini na ƙasa da ƙasa, Sam Brownback, ya faɗa wa 'yan jaridu cewa China tana faɗa ne tare da addini, amma wannan faɗan ba za su yi nasara ba. A karon farko, Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a mataki na bai ɗaya cewa dukkan mambobin majalisar sun samar da dokokin da za su yaƙi masu samar da kuɗaɗe ga masu aikata ta'addanci. Masana sun yi imani kusan kashi 2/3 na mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ba sa gurfanar da waɗanda suke taimakawa 'yan ta'adda wajen samun kuɗi a gaban kuliya. Aƙalla mutane 19 suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani ofishi da ke wani dogon bene a cikin babban birnin ƙasar Bangladesh.
To masu sauraro, da aka muka ƙarshen shirin namu na safe, sai kuma anjima da hantsi, za mu sake dawowa idan Allah ya yarda. Kafin lambar mu mika sakon taya murna ga iyalan Alhaji Shehu Ibrahim Dadaciya bisa ɗaurin auren ƴarsa Amina da angunta Musa Zakar Abdulhamid wanda za a yi a masallacin ƴan Ice dake Dilimi a Bunnan Jos a gobe Asabar idan Allah ya kama da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Sannan ga sakon ta'aziyya ga iyalan Reverend Ishaku Sule a Yalwa Bauchi domin rasuwar matarsa wadda aka yi jana'izar ta jiya Alhamis da fatan Allah ya ƙara haƙuri. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya ci ni gabatarwa da Chibahiro Diodone da ya shirya shirin sai injiniyarmu Nashwan Khalid, Mahmud Lalo ke cewa ku na lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.